النار بايا كي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودياتا تبتغى الله مدوكة سركي ما هل تنكو ودفومي ونديبام لا يوا دعيكو دداما دلاتيا مكهل تيوان نرانا تديغ وتر رمضان hijira 1447 wanda yazo daidai da 18 ga watan biyu miladiya 2026 babu shakka wajibi ne akan mu mu kara godewa Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima da yayi mana dukannin mu mun sani cewa rayuwar mu tana hannun Allah madaukakin sarki kowa kan hanya yake akan turba yake lokaci mutum yake jira to duk lokacin da Allah ya raya shi ya kawo shi wani lokaci kuma mai albarka to sai ya gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya masa kun ga kamar jiya muka rufe tafsiri a wannan masallaci a shekarar da ta gabata kai ka ce kwana ɗaya akai muka dawo to haka rayuwar take tafiya mutum in ya sa wani abin da zai yi a gaba to yana lissafi kwanakin su zo in mutum aure zai yi ko tafiya zai yi zuwa wani guri mai muhimmanci mai girma to za ka kullun yana saura kwana kaza saura kwana kaza shi yana jin daɗi target din da yake dubi ya kai ma lokaci yana kusato shi zuwa ga gare shi amma kuma kwanakin shi ne suke tafiya da surul mar ma zahaba layali a tafiyar dare da yini yana ba mutum farin ciki musamman yana da abin da zai yi wa kana zahabu wanda lahu zahaba amma tafiyar wannan dare da yini kuma shine tafiyar mutum da to godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu zuwa wannan rana mai albarka kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi mafiya kyau da sifofin shi madaukaka ya ba mu ikon azumtar wannan wata kamar yadda yake so duk wani abu na sharri da wani abu na naki da zunubi muna roƙon Allah ya kare mu kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya da kuma rayuwar mu a cikin wannan wata waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin ƴan uwan mu da abokan mu da waɗanda muke rayuwa tare da su da sauran musulmi muna roƙon Allah ya gafarta musu ya yi musu rahma ya haskaka makwancinsu mu kuma in lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani tare da tsoron Allah madaukakin sarki hakika azumi ba shine barin ci da sha da sha'awa kadai ba wannan wani bangare ne na azumi azumi na hakika ya hada da barin ci da sha da sha'awa da kuma barin dukkan abin da Allah ya hana da kuma yin abin da Allah yake so Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa wasa'imu huwa allazi samat jawarihuhu anil asan mai azumi shine wanda gabbansa suka yi azumi gabarin saban Allah gabarin zunubi walisanuhu anil kadhibi wal fuhshi wa qawli zur harshen shi kuma yayi azumi gabarin ƙarya da alfasha da shaidar zur da abin da bai da asali wa batnuhu ani ta'ami wa sharab cikin shi kuma yayi azumi gabarin ci ko sha wa farjuhu ani rafas farjin shi kuma yayi azumi gabarin saba wa Allah fa in takallama lam yatakallam bima yajrah sawmu ya azumi na hakika shine wanda idan yayi magana to ba zai magana da za ta bata azumin shi ba wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu sawmuhu in yayi wani aiki ba zai yi aikin da zai bata azumin shi ba fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an saliha sai din magana take zama magana ce mai amfani magana ce nagartacciya wa kadhalika a'maluhu haka nan ayyukan shi fa hiya bi manzilati ar-ra'ihati allati yashmuha man jalasa hamil al-misk wadannan maganganu da zai canza su zama na kwarai da ayyuka da zai dinga yi su zama na kwarai sun zama kamar irin kanshi ne da duk wanda ya zauna da mai sai da kirare ne shaka to haka nan wanda ya zauna da mai azumi ba zai ji mummunan kalma ba ba zai ga mummunan aiki ba kamar ya zauna da mai shiri kirare ne kazalika man jalasa sawaima intafa bi mujalasati haka nan wanda ya zauna da mai azumi zai amfanu da zaman da yake da mai azumi wa amila fiha min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal zulm zai kuma samu aminta daga ƙarya da fajirci da shaidar zur da zalunci duk wanda ya zauna da mai azumi zai ga ya kubuta daga waɗannan abubuwa hadha huwa sawmul mashru' wannan shine azumin da aka ce mi ba wai kullum mutum ya daina ci ya daina sha ba amma ya ci gaba da ƙarya ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da ayyukan da Allah ya hana to wannan hakika bai fahimci ma'ana azumi ba la mujarrad al-imsaki 'an al-ta'ami wa sharab yace ba wai kullum daina ci da sha bane azumi fa fil hadisi sahih ya zo hadisi ingantacce man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl fa laysa lillahi hajatan an yad'a ta'amahu wa sharaba duk wanda bai daina aiki ko bai daina maganar banza ba bai daina ƙarya ba bai daina aiki na wofi ba bai daina aikin da na sako ba bai daina wauta ba to Allah ma baya buƙatar ya bar abincin sa da abincin shi a wani hadisi wa fil hadisi a wani hadisi rubba sa'imin hazzuhu min siyamin juu wal atash wani mai azumin tayyu a samu mai azumin da kullun laban shi a cikin azumin ishirwa da yin wayi kullun ma'ana bai da komai a gurin Allah kullun yayi ishirwa da yin wayi fa sawmu huwa sawmil jawarihi an al asab ibn al qayyim ya ce wani cewa shi fa azumi shine gabbai fi azumi gabarin sako wa sawmul batni an al sharabi wa ta'am ciki kuma ya azumi gabarin ci da sha fakama anna at-ta'ama wash-sharaba yaqta'uhu wa yufsidu kamar yadda cin abinci ko shan wani abin sha yana bata azumi ya yanke azumi fa hakaza al-asamu taqta'u thawabahu haka nan ayyukan sabo suna yanke ladan azumi wa tufsidu samaratahu suna bata amfanin azumi fa tusayyiruhu bi manzilati man lam yusim sai a waye gari mai azumi waye gari kamar wanda bai yi ba to da haka fadakarwa gare mu wa dauki azumin mu da ma'ana mai fadi wannan bayani na Ibn al-Qayyim yana cikin al-Wabil as-Sayyib Ibn al-Jawzi cikin littafin Sabustan al-Wa'izin yana cewa kam min sa'imin 'ala at-ta'am nawa ne cikin mutane wanda ya azumi gabanin cin abinci muftirun bil kalami amma ya karya azumin da maganar da bata dace ba baya ci ya kame baki gabanin ci amma kuma yana ta maganganun da azumin yana ta lalacewa da'ibun 'ala al-qiyam ya tsaya yana tsayuwa ta dare yana tarawihi lakinnahu mu'zil lil anam amma yana cutar mutane shi yasa duk wanda yake hulɗa da jama'a to lallai yadda yake kokarin barin ci da sha da sha'awa ta yi kokarin kuma kamewa ga duk abin da mutane za su ji ba daɗi dan gane da shi cutar da su kowane irin hulɗa mutum yake fa huwa min lisanihi wa fi'lihi ma'zur Ibn al-Jawzi ce ta bangaren harshensa da aikin da yake zinubi yake rubuta masa wa ala siyamihi wa qiyamihi ghayru ma'zur ladan da yake azumi kuma azumin da yake da tsayuwar dare da yake kuma bai da lada dan haka sai waye gari ba komai tare da shi dan haka mu kyautata azumin mu mai azumi da ma'anar shi mai fadi watan Ramadan kamar yadda muka sha mai ta wata ne na Al-Qur'ani شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين انا انزلناه في ليله القدر ذاك وتر رمضان وثاني القران ماذا الله صلى الله عليه وسلم كما يثبت في حديث انغنتشي mala'ika Jibril yana sauka wurin manzon Allah kowane dare cikin watan Ramadan suna bita Al-Qur'ani da haka magabata idan Ramadan ya shigo suna barin dukkan komai su fuskanci karanta Al-Qur'ani tare da tadabburi bibiyar ma'anonin Al-Qur'ani Imam Zuhri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai idan watan Ramadan ya zo yana cewa innama huwa qira'atul Qur'ani wa it'amut ta'am shi Imam Zuhri yadda ya bayyana watan Ramadan karatun Al-Qur'ani da ciyar da abinci bayan azumi din to ai ta karatun Qur'ani ana ciyarwa Ibn al-Hakam yana cewa Imam Malik idan watan Ramadan ya shigo yana barin karantar da hadisi da zama da daliban ilimi ya koma ya ci gaba da karanta Al-Qur'ani. Haka nan Sufyan al-Thawri idan watan Ramadan ya shigo yana barin duk abin da yake ya koma karatun Al-Qur'ani. Haka nan magabata da yawa wanda daga nan magabatan mu suka samu fikirar tafsirin Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan, saboda mutane su hada biyu bayan karanta Al-Qur'ani din kuma da sanin ma'anonin Al-Qur'ani. A tsarin ma a wajen tafsiri tsari ne sananne kokarin fassara Al-Qur'ani da ayoyin Al-Qur'ani, fassara Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fassara Al-Qur'ani da maganganu da bayanai na malamai tunda san sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su. Wannan shine mabi kololuwa hanyar fassara Al-Qur'ani. Fassara Al-Qur'ani da abinda Allah ya fassara shi da shi. Wasu ayoyi na fassara wasu ayoyi kamar yadda muke gani kuma muka sha gani a cikin Al-Qur'ani. Allah da yake ayyaman ma'dudat na dangane da abinda ya shafi azumi, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yake an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suke gabanin ku ko ka samu takawa. Sai Allah yake ayyaman ma'dudat, kwanaki ne kike cikin ku. Kaga ayat ta ƙara bayanin abinda aka wajabta mana na azumi, wasu kwanaki ne kike gabu. Ayat ta gaba kuma sai ta ayyana watan take shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. To kaga alqur'ani yana fassara alqur'ani. Akwai ayoyi da yawa da bayanin ya zo a cikin wasu ayoyi kamar yadda muka shaji. Hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi gaba ɗaya fassara alqur'ani. Kamar yadda na Aisha take cewa kana kulku alqur'an. Halayen manzon Allah shine alqur'ani. In ka dauki alqur'ani ka ga duk inda akai umarni da gaskiya manzon Allah yake kowa gaskiya. Inda akai magana hakuri manzon Allah yake kowa hakuri. Inda akai maganar bayarwa infaki ciyarwa manzo Allah ya fi kowa wannan duk wata sifa mai kyau. Al-Qur'ani ya faɗa ta kamala, to manzo Allah yana da ita. Duk wani abin da Al-Qur'ani ya hana na shirka, na zalunci, na ƙarya, na kaza, manzo Allah ya kubuta daga wannan sifofi din. Da haka manzo Allah ya ce halayen shi Al-Qur'ani shine mafi alkhairin wanda ya fassara Al-Qur'ani a bayan kasa. Maganganun manzo Allah tafsiri ne na Al-Qur'ani. Shi yasa ba yadda za a yi ka fahimci Al-Qur'ani sai ka hada da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka hada da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan mummunar da'awa da muke ganin yanzu ta fito tana ta bayyana cewa a bar hadisai, a bar duk wani littafi, a kama Al-Qur'ani kadai a rike, to ba yadda za a yi a iya bauta Allah da Al-Qur'ani kadai. Domin da haka ne da ba a aiko da manzanni ba. Manzanni sun zo ne don su yi mana bayanin Al-Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo din yi mana bayanin Al-Qur'ani, shine yake fassara mana Al-Qur'ani ko a aiki ko a bayani. Kuma sahabban manzo Allah da suka zauna da shi su kuma suka dinga kallo waɗannan ayyuka suna kawo mana, ta nan muka san da Allah ya ce a kai musalla ya za a yi sallah da an baɗi lokutan sallah a dunkula a cikin Al-Qur'ani. Aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Kunga an faɗi lokacin sallah a dunkule, amma manzo Allah ya zo ya nuna mana daki-daki, yayi sallar asuba a lokacin ta, yayi azhar a lokacin ta, yayi la'asar a lokacin ta, yayi isha, yayi magriba, duk wannan salloli a lokutan su. Sahabbai suka gani raka'a nawa a can, raka'a nawa a can, raka'a, duk wannan sai a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Har masu da'awa cewa Al-Qur'ani za su bi, ba su iya bada amsa kan wannan ba. Ta yaya kuke rakoyin sallah? Sai dai ka maka ne, shi yasa zaka same su fi qaulin mukhtalif. Wannan yace a raka'a sallah duka a so bi ake yi a rana, yamma, safiya da yamma. Wanda yace a zamu yadda kowa yake, yadda musulmi suke yi. Amma me zamu karanta a cikin Al-Qur'ani, a cikin sallah din Al-Qur'ani? Zalla babu magana tasbihi ko a sujjada ko a ruku'u ko a wani guri, ba karatun tahiyya. Ma'ana kullun Al-Qur'ani za a karanta a ciki. To wannan kuma yazo ce a ba haka za a yi ba, suna ta sabani saboda me sun bar inda za su samu shiriya na abinda manzo Allah ya zo da shi. To haka nan zakka, haka nan dukkan ibadu manzo Allah yana yin bayanin su Al-Qur'ani. Yazo ko dai a dunkule manzo Allah ya bayyana ko alqur'ani a yazo da abinda yazo da shi ko manzo Allah ya tsara jaddada wannan abin ko kuma ya zama qur'ani bai ishara zuwa ga wannan abin ba amma manzo Allah ya zo da shi ya zama ya tsara bodadawa al'umma ko ya tsara wa al'umma bayani to da haka cikakken tafsiri na alqur'ani shine fassara alqur'ani da ayoyin alqur'ani fassara alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fassara alqur'ani da bayanai na malamai magabata waɗanda suka dara mu ilimi da sanin alqur'ani da yawan karatu ta yadda yayin da suke mana bayanin aya suna halalo duka sauran ayoyi da kuma bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce wannan aya ga abinda take nufi dalili kaza da kaza da kaza to wannan shine turba madaidaiciya duk wani abin da zai biyo wannan na ƙarin bayani idan bai saba waɗannan abuwa da muka ambata bai saba wa ayoyin alqur'ani ba bai saba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai saba abinda malamai magabata suka zo da shi ba to wannan babu da yake ƙarin bayani ne akai akwai fahimta da Allah yake ba mutum tun zai iya karanta aya wani ya fitar da hukunce goma wani ya fitar da 20 wani ya fitar da 15 wani kuma yazo ya karanta ayar hukunci ne zai iya faɗa wani ba zai karanta sai an mai bayani bai gane komai ba duk wannan fahimta ce amma da mai fitar da hukunci goma da mai fitar da 20 da mai fitar da 30 dukkan su za ga idan kana jin su kowa yana faɗar dalilin hukuncin da ya tsago karkashin ayar daga ko alqur'ani ko hadisi ko bayanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka dauki ayar suratul ma'ida da Allah ya magana alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq zuwa karshen aya Allama Abdurrahman al-Sa'idi cikin tafsirin shi tafsir Karim ar-Rahman sai da ya faɗi fa'ida 50 a karkashin wannan aya fa'ida 50 gaba gaba yace fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ya wanda kuka imani idan kun tashi zamu bayyana cewa kenan ana yin alwala tana wajaba ne yayin da aka tashi zai sallah yanzu in ba sallah zaka yi ba wanda zai wajabta maka alwala shi yasa Allah ce idza qumtum ila sallah in kun tashi dan yin sallah sannan wannan kuma a cikin nan akwai fahimtar niyya haka idan da bi gaba 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 yana fitar da hukunci hukunci to amma za ka abinda zai fitar din duka yana dogara ne bisa da wasu dalilai da bayanai na malamai dan haka cewa a fassara alqur'ani da alqur'ani ko a fassara alqur'ani da hadisi ko a fassara alqur'ani da bayanin sahabbai da malamai ba yana kore kuma mutum ba zai fahimci wani abu ba zaka iya fahimtar da wani bai faɗa ba amma kai karkashin wannan aya da wasu hadisi da karanta sai ka fahimci kuma hukunci kaza wanda kuma bai saba wa ayar ba bai saba wa abinda malamai suka ambata ba to dan haka wannan tsari akan shi zamu ci gaba daidai gurgudu na abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ko ya haska mana shekarar da ta wuce mun gama suratul sadiq haka ne ko zamu tashi suratul zumar zamu tashi farkon sura kenan bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
نعم wannan sura kamar yadda muka ji ko muka gani sunanta suratul zumar Allah madaukakin sarki ya bude ta da cewa tanzilul kitabi minallahil azizil hakim saukar da littafi ko wannan littafi saukake ne min Allah daga Allah al-Aziz mabwayi al-Hakim wani kuma mai hikima. Inna anzalna ilaykal kitab, Allah ya ce hakika mun saukar maka da alqur'ani bil haqqi, da gaskiya. Fa'budillaha, ka bautawa Allah. Mukhlishan lahu ddin, kana mai tsarkake addini gare shi. Ala ku saurara lillahi ddinul khalis, tataccen addini na Allah ne, ya tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wallazina taqadu min dunihi awliya, wadanda suka riki wasu majibinta lamari koma bayan Allah. Ma na'buduhum, suna cewa ai ba ma bauta musu su waɗannan ababen bautan koma bayan Allah. Illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, face sai dan su kusantar da mu kusanci zuwa ga Allah. Inna Allah, hakika Allah, yahkumu bainahum, yana yin hukunci a tsakanin su. Fi ma hum fihi yakhtalifun, cikin abinda su suke yin sabani a cikin shi. Inna Allah, hakika Allah, la yahdi man huwa kadhib, baya shiryar da wanda yake makaryaci. Kaffar, mai yawan butulci da kabircewa Allah madaukakin sarki. Wannan sura, suratul Zumar, haka sunanta yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Nana Aisha, Allah ya kara mata daraja, tana cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumar wa bani isra'il. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin bacci har sai ya karanta suratu Zumar da suratu bani isra'il. Subhanallazi asra bi 'abdi. Wannan mahallin shahid cikin hadisin shi ne da take kira surar da sunanta Zumar. La yaqra, la yanamu hatta yaqra az-zumara. Wannan hadisi Imam Albani ya inganta shi cikin littafinsa Silsilatul Ahadith As-Sahiha, hadisi na 641. Da aka tunan wannan sura, suna ne da yake tun a zamanin sahabbai haka ake kiranta da shi. Kuma an kira ta da wannan suna Zumar saboda wannan lafazin ya zo a cikinta duna ghairiha min suwaril Qur'an. Ba inda lafazin ya zo a cikin wata sura sai a cikin wannan sura, kamar yadda za mu gani cikin tafsirin ta insha Allahu ta'ala. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, to da sauran abin da ya kama da wannan. Sai dai Imam Al-Qurtubi cikin tafsirin shi ya kawo wani sunan daban daga Wahab ibn Munabbih, yana kiranta da suratul Ghuraf. Ghuraf, malaman tafsiri kuma sun nakalto wannan sunan. Kila abin da yasa ya kira ta da wannan suna na al-Ghuraf, saboda kalmar Ghuraf din ta zo a cikin wannan sura, inda Allah yake cewa lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya tajri min tahtiha al-anhar. Da haka ya kira ta da wannan suna din, amma sunan dai da yafi shahara kuma aka bi sani kuma a ko'ina haka ake ambatanta da shi, shi ne suratul Zumar. Wannan sura ce makkiya gaba ɗayanta, akan kaulin jamhurin malamai. An yi sabani kan wasu ɗaiɗaikun ayoyi, amma magana mafi inganci dukkanta sura ce makkiya. Ita ce sura ta 59 a jerin saukar surorin Alkur'ani. أجيلن سوكر سورون القرآن إتتي سورة أمثلة التاسعة والخمسون تاسع قبائن سورة السبع وما قبائن سورة غافر آيوه إنت أني ساباني مجلد سابين آيوه إنت أقول متانا مدينة متانا مكة بصرة تنادى آية سبعين دبيو أقول متانا شام تنادى آية سبعين دعوكو Al-Sabin mutanen Kufa tana da ayoyi 75, wanda yake gaban mu mun duba za mu ga Al-Sabin mutanen Kufa ne ayoyi 75 ne, ina ji haka yake a gaban mu. To wannan Al-Sabi a gurin mutanen Kufa, wanda mun shayin bayani cewa Al-Sabin kirga ayoyi yana ana samun sabani ne, wasu suna daukan guri kaza aya ne, wasu kuma sai ba aya ba. To daga nan ake samun sabani na lissafin ayoyi din. Sai dai wanda yake hannun mu, wanda yawanci duk Qur'anai na bugun Mujammu' Malik Fahd, wanda ke fi yaduwa a duniya a wannan zamani, za mu ga ayoyi 75 ne. Allah madaukakin sarki ya fara bude surar da abin da yake kamar gabatarwa ne tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim ta yadda aka nuna girman alqur'ani kuma da daukakar shi saboda me saboda alqur'ani ya kunshi dukkan abin da surar ta kunsa na aghrad na manufar saukar da ita da abubuwan da ta kunsa a abubuwan da surar ta kunsa ko take karantarwa duka suna kewayawa ne akan tabbatar da kaitakar Allah da bauta da kuma bacin hada Allah da wani wajen bauta wannan a dunkule kenan an tambaye ka me suratul zumar take karantarwa tana karantar da tauhidi da kuma hana shirka wannan a dunkule kenan a cikin surar in mun duba zamu ga cikin abubuwan da ta kunsa akwai nuna bacin hujjar da mushrikai suke dogara da ita hujjojinsu da suke dogara da su wajen yin shirka kamar yadda muka karanta kusan aya ta biyu kenan a cikin wannan aya ta uku a cikin wannan sura tana lalata hujjar da mushrikai suke riƙewa dan hada Allah da wani wajen bauta sannan a cikin surar akwai kore a kowane irin nau'i na shirka akwai kore cewa Allah yana da da surar ta kore wannan ta tabbatar da Allah shi kadai ne sannan surar tana mana hujja kan kadaitakar Allah wajen bautawa ta hanyar ayoyin da suke gwada Allah shi kadai ne ayoyin samar da sammai da kasai da yadda tsarin su yake tafiya kamar yadda muka karanta a surorin da suka gabata surar ta yi magana ta nuna wata aya mai girma da ke dada tabbatar da ikon Allah da cancantar Allah da bauta shi ne ta yadda surar ta yi mana magana kan matakan halittar ɗan adam daga wannan mataki zuwa wannan mataki yadda Allah yake halittar ɗan adam sannan kuma a surar cikin dalilan da ta kunso na tabbatar da kadaitakar Allah da bauta an kafa wa mushrikai hujja kan su ma a ɗabi'arsu a halittarsu ta fitararsu suna sanin cewa Allah shi kadai ne don ku in sun shiga musiba garin shi suke komawa shi kadai wannan yana nuna cewa su ma sun imani a ababen da suke bautawa abubuwa ne da ba su da iko a wannan lokaci suke cewa sai Allah madaukakin sarki sannan sura ta yi kira da tintintini da mutum ya tsaya ya yi tunani ya zurbaba tunani ya lura na bin ma'anonin ayoyin alqur'ani da kokarin fahimtar su sannan kuma ta ja kunni ta fadakar a kiyaye butunci da kabirce wa ni'imar da Allah madaukakin sarki a cikin sura akwai bayanin halin mu'minai da kuma hali na waɗanda ba mu'minai ba ana faɗa halin kowane bangare sannan kuma tana nuna cewa sura tana nuna cewa dukkan annaba da tauhidi suka zo da kadaita Allah madaukakin sarki sannan kuma akwai jan kunne ga su mushrikai waɗanda surar ta sauka a lokacin suna nan da wanda za su zo baya cewa su guji ba kada abin da ya samu waɗanda suka yi shirka na da umman da suka gabata su ma zai iya samun sun suka saba wa Allah sannan a cikin surar ta yi bayanin cewa Allah ya wadata ga barin bautar bayi muna bautawa Allah ba wai dan Allah yana son bautanmu zai yi aiki da ita za ta yi masa wani amfani ko kuma za ta karar da shi komai ba in muka yi bauta kanmu muka yi wa domin mu za ta amfanar Allah ya wadata ga barin bautarmu kuma haka nan a sura ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya tsoron gumaka hakika Allah ya isar masa kuma shi ne zai kare shi gaba daya a cikin surar akwai tabbatar da tashi bayan mutuwa akwai tabbatar da sakamako na kowace riza sakamata abinda ta aikata akwai nuna yadda alkiyaman ma za ta tashi kamar yadda Allah yake raye kasa ne bayan ta mutu sannan a cikin surar akwai bayanin hali na abinda zai faru ranar hisabi sannan a cikin sura akwai alkawari na ni'ima akwai alkawari na azaba akwai misalai akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa akwai wa'azi da sauran abubuwa da yawa da surar ta kunsa wanda a dunkule za mu ce kira ne zuwa kadaita Allah da kuma hana hada Allah da wani Allah ya bude surar da cewa tanzilul kitab tanzilul kitab anan malamai sun bashi ma'ana guda biyu ko kuma wajen takadiri dangane da abin da ya shafi lugha ta larabci kana iya kana icha tanzilul kitabi sai zama tanzil anan khabar ne na khabar ne muqaddam sai zama yadda magana take minallahi alazizil hakim tanzilul kitabi daga Allah minallahi daga Allah alaziz mabwayi alhakim gwani mai hikima tanzilul kitabi saukar da littafi ya kasance mana Allah ne saukar da wannan alqur'ani da ake karantawa ko kuma takadiri da ya zama tanzil khabar ne na mubtada ma'zuf takadiruhu hadha tanzilul kitabi min Allah alaziz alhakim hadha wannan mana wannan alqur'an da kuke gani to saukake ne daga wajen Allah madaukakin sarki amma imam ibn jarir at-tabari yace akaddara shi a takdirin akaddara cewa khabar ne mu muqaddam tanzilu ya zama min Allah al-aziz al-hakim tanzilul kitabi ya bi kyauta bangaren ma'ana fiye da akaddara cewa khabar ne na mubtada ma'zufi amma dai ma'anar abinda ake nufi wannan ma'ana tana nufin saukar da littafi ko littafi ne saukakke daga Allah al-aziz mabwayi al-hakim bi hikima anan aya tana cewa tanzil akwai abin da ke nuna ma'ana kadan kadan aka saukar da alqur'ani saboda tanzil asalin shi daga nazzala nazzala kuma suna cewa idan aka ce nazzala to shine abin da ya saukar da kadan kadan ba daidai ke da anzala ba anzala suka ce zai zama jumlatan wahida amma nazzala ya saukar da shi da kadan kadan wanda kuma haka aka saukar da alqur'ani anan zamu ga Allah madaukakin sarki ya raba saukar da alqur'ani zuwa ga gare shi ta hanyar ambaton sunayen shi guda uku ismul jalala Allah sannan al-aziz mabwayi sannan al-hakim bi hikima wanda annabatu shankiti yana cewa bibiya alqur'ani bin kwakwam na alqur'ani ya gwada Allah madaukakin sarki idan yayi magana saukar da alqur'ani yana biyo bayan haka da wasu daga cikin sunayen shi mafiya kyau wannan Allah ya magana saukar da alqur'ani galibi yakan hada wannan ya biyo bayan wannan ambatar wasu daga cikin sunayen Allah wanda suke kyawawa misali yace in ka kalli wannan sura din Allah yace tanzilul kitabi yace minallahi al-aziz al-hakim in ka koma suratul jasiya za ga hamim sai Allah yace me tanzilul kitabi minallahi al-aziz al-hakim kame da ya fada ana in ka koma suratul ahqaf hamim tanzilul kitabi minallahi al-aziz al-hakim ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq kaga kame da Allah ya fada ana gurare guda uku da za ka iri duka da Allah ya ce tanzilul kitab sai ka sunan shi ana al-jalala Allah minallahi al-aziz al-hakim a wasu gurare kuma zaka tarwo sunaye ne daban Allah yake ambata hamim tanzilul kitabi minallahi alazizil alim kaga alaziz alalim ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidul iqabi zit tawli shadidul iqabi zit tawl ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidul iqabi zit tawl haka nan ka koma farkon fusilat Allah yake hamim yake tanzilun minar rahmanir rahim kaga na ka arrahman arrahim فاركون سورة عود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في الله كمي من لدن حكيم خبير أنا الله يكاو حكيم خبير تكون سورة فصلت الله يكي وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه سيكمي تنزيل من حكيم حميد فاركون سورة ياسين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هكنا وإنه لتنزيل رب العالمين فقط رب العالمين أو نقول تنزيل من رب العالمين هكا وإننا نونا مكتي وتبت كو شك بابو القرآن ألا نيسو كدشنا شيسا كو إناسي ألا يتعم بتنسونا إنش كما ولن ننسونا إلا ألا يتعم بتن kowanne in ka koma kuma akwai abin da yake nunawa mu kalli anan da Allah ya ce saukar da littafi min Allah daga Allah labzul jalala abin da yake kunsa cancantar Allah da bauta shi yasa ba wanda ake cewa Allah sai Allah saboda ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah. To dan haka anan ya rauna maka cewa Allah da yake shi kadai ya cancanta da bauta, to shine sokar da wannan littafi. Sannan kuma Al-Aziz mabuwayi, buwayar Allah, Allah ya buwayi kowa, ba wani wanda zai ce yau gashi ya fi karfin Allah. To yadda Allah yake Al-Aziz, to haka ya sokar da littafi Al-Aziz. Shi yasa a wani gurin Allah ya ce mata Al-Qur'ani din da Aziz, innahu wa innahu lakitabun aziz. To Allah Al-Aziz mabuwayi, Al-Qur'ani Aziz ne, mabuwayi ne ta bangaren abin da ya kunsa, ba wanda yake fito da ƙarya a cikin Al-Qur'ani. Da haka duk abin da Al-Qur'ani ya bada labari gaskiya ne, ba wani littafi da ya wannan buwaya sai Al-Qur'ani. Kowane littafi kada ko ka iya warewa ka ce nan kuskure ne, nan an danyi kuskure, ko Sahihul Bukhari kada ko wanda shine mafi ingancin littafi na sunna na hadisi. To akwai guran da malamai sai anan ba Bukhari, wannan labazin da aka ambata wannan labazin kuskure ne, wahimi ne labazin, ko a ce wannan mutumin da ya kawo indani ne bazan kawo shi a wannan sanadin, bazan dauko wancan, amma Al-Qur'ani ba wanda zai mai haka. Da haka Al-Aziz ne, shi sa duk wanda ya rubuta littafi in mai hankali ne, in ya gama rubuta littafin sai ce to abin da yake na daidai ina roƙon Allah ya ba Allah da na kuskure, kuma Allah ya yi min, kuma wanda ya ga gyara ya gaya min in gyara. Amma Allah da yake Al-Qur'ani da Allah ce abin alif lam mim, Allah ce ne zalikal kitabu la raiba fi, sura ta biyu a cikin Al-Qur'ani da abin da ta fara kenan, ana cewa alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu la raiba, kan ma ka ka magana ba wata shakka a ciki. To shine anan sai Allah ya ce Al-Aziz, sai Allah ya ce Al-Hakim. Al-Hakim ma'ana Al-Hakim mai hikima, hikima ta ƙare a cikin Al-Qur'ani. Shi za aka ce in kun isa ku zo da irin shi, ku zo da irin shi wajen hikima, ku zo da irin shi wajen gaskiya, ku zo da irin shi wajen adalci, amma ba su iya kawowa ba, kuma ba wanda zai iya kawowa. Al-Qur'ani ya daga murya, ko da mai tsara kaman ni, kowa sai dai ba wanda zai ce ga ni zan iya yi. To sai Allah ya kira kanshi Al-Hakim, kuma cikin fadin Al-Hakim tana daukan ma'anar gwaninta. Shi yasa zaka ji wasu malamai ce Al-Hakim gwani mai hikima, domin Al-Hakim zai iya zama daga al-hikima. Hikima shine sanya abu duk inda ya dace, da yin abu daidai shine abin da ake kira hikima. To Allah baya yin abin da ba daidai ba, dan Allah Al-Hakim. Sannan Al-Hakim zai iya zama daga ma'ana ne na itiqani na muhkam, abin da aka kai kwarewa wajen yin shi. To Allah kuma gwani ne, ba wanda ya fi Allah gwaninta, domin duk yadda gwani ya kai da gwani wata nan sai ya gaza. Kamar yadda Larabawa suke cewa aljawabu yakbu, ma'ana wanda yake in garman doki wata nan zaga ya gaza, wani ya zo ya wuce shi. Ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan taguwar sa Al-Qaswa, wanda taguwa ce mai karfi mai tafiya. Wata rana kullun ana tafiya sai wani balarabin kauye akan wani dan dukushin dan lakumin shi, sai ya zo gurgur sai ya wuce ta. Ya wuce ta sai labe suke ta mamaki, suna cewa khala'atil aswa qaswa, khala'atil qaswa qaswa ta gaza yau ta kai. Sai manzo Allah ya ce ba gazawa ta yi ba, ba ɗabi'ar ta bace, sunna ce ta Allah. Duk abin da ya ɗaukaka sai ya dada shi baya, ba wani abin da zai zama kamil ila akhirihi, sai ya zama wata rai. Idan kana ji da kuɗi, to ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai a zo a shafe ka. Dukkan mu nan muna da misalai, dan ana ambatan kuɗi wane da wane da wane ake cewa, amma yanzu kila wane da wane ko sun mutu shikenan magana kuɗin su ta ƙare. Jiya ni kare ina tafiya na ga jirgi ne, to kai na ga an sa ranar iya da me ake ta yayi zamanin shi ya wuce. Lokacin da yana zamani ka tambaye duk wanda suke zirga zirga a lokacin, musamman irin zuwa Saudiya su dawo, babu kamar shi. Amma yanzu da na kalla sai daga yanzu kuma lokacin da mun ne daban, gaba kuma mun san wanda zai taso ba, ila kai ne wata rankarin kai ma ka samu sai kai naka jirgin ka sa sunan garin ku. To wannan sunna ce ta Allah. Yanzu wancan ya wuce, ko yana nan ko baya nan ya wuce, yanzu kuma wani ya zo. To amma Allah madaukakin sarki shi ne kadai da ba ran da za a ce gwanin kan Allah ta kasa. Shi yasa Allah ya yi tahaddi dangane da halittar sama, yace ka kalli sama, hal tara min futur, kaga wata tsaga, sun marji'il basara karratayn, Allah yace ka sake gani ka sake gani ka sake gani ka sake gani, shine ma'anar karratayn, ba wai so biyu ba, ka kalla ka kara kalla ka kara kalla. يرجو إليك ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ganin ka zai dawo yadda ya koma amma in an gina guri ana cewa ba kamar shi in shekaru suka yi shekaru sai ga sai an bai gyara ko ya tsage wani ma ya kai lokacin da sai an rushe an gyara amma banda halittar Allah Allah shi ne gwani to da haka sai Allah ya sabata kanshi da al-hakim wannan al-hakim din da Allah ya sabata kanshi da shi anan na cewa gwani mai hikima yana dada nuna mana wannan hikima ta Allah to ita ce Allah ya saukar ya kawo irin ta a cikin alqur'ani da haka alqur'ani akwai hikima a cikin shi sannan kuma akwai gwaninta a cikin alqur'ani yadda aka tsara lafazin sa da ayoyin shi da yadda yake da ma'anonin shi babu wanda ta zai da kai shi to shi ne hikimar da yasa sai Allah ya in ya ambaci sokar da alqur'ani sai kuma ya ambaci sunayen shi wanda suke nuna maka Allah mai wannan sifofi shi ne ya sokar da wannan littafi da haka wannan littafi zancen Allah ba wani zance da zai kai wannan littafi domin zance ne da ya fito daga Allah ma abocin sifofi na kamala Allah ya kira shi da alkitab duk da lokacin da ayar take sauka lokacin da surar take sauka kila alqur'ani baya tattara guri daya amma da aka kira shi alkitab ishara ta cewa dama Allah ya san za a tattara alqur'ani da haka da ake tanzilul kitab a lokacin zamanin manzo Allah sai dai ka samu wannan sahabi yana da ayoyi kaza rubutattu wance yana da kaza rubutattu amma samun su a dunkule a guri daya a gurin mutum daya wannan sai bayan da manzo Allah ya ba duniya aka hada shi guri daya amma a zamanin manzo Allah akwai shi a rubuce sai dai kadan kadan wance yana da can wanda wance na to amma da haka Allah ya kira shi da alkitab alkitab dan mai dan ishara ta cewa akwai lokacin da za a zo a tattara shi sai Allah ya ce to saukar da littafi ga Allah mabuwayi mai hikima sai Allah ya ce inna ya sake mai ta hakika mu anzalna ilayka alkitab mun saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya har Allah yana dada tabbatar da babu abin da ke cikin alqur'ani sai gaskiya dan haka Allah ya saukar da shi da gaskiya to daga cikin abin da zaka yi na godewa Allah bisa ni'imar saukar da wannan littafi wanda yake kunshe da gaskiya shine fa'budillaha ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addini gare shi dan haka yana cikin godiya ga Allah da ya saukar da alqur'ani ka bauta masa kana mai tsarkake addini gare shi me ma'ana tsarkake addini ga Allah ya zama shi kadai kake bautawa duk abin da ake kira bauta to wannan Allah kadai ake wa ba ai wa wani ko annabi ko mala'ika balanta na wani mutum daban kuma ko aljani ba wanda ake wannan bautar sai Allah shine mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addinin ga Allah shi kadai kake bautawa la sharika la bai da abokin tarayya sai Allah ya ce ala harfu tabbi ku saurara lillahi dinul khalis kai tataccen addini ma tsarkakakke na Allah ne ba wanda yake da wannan sai Allah shine dai daga cikin magabata ce lillahi dinul khalis ma'anar shi shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wannan ba wanda yake da wannan haƙƙi addini ta tace sai Allah duk wani addini da za a yi wanda ba Allah za a bauta shi kadai ba wannan ba addini mini ta tace addini ne da shirka kuma Allah baya san shi sai Allah ya ce wallazina takhazu min duni wadanda suka riki min duni kuma bayan Allah ma'ana wani wanda ba Allah ba auliya suka riki wasu masoya wasu ababen bauta auliya ana nufin majibinta lamari wadanda suka mai da lamarin su zuwa gare su suka koma suna bauta musu to waɗannan zaka ga suna yin wannan bautar amma abinda suke cewa ma na abuduhum suna cewa suna anan Imam Tabari yace ku zaka iya kaddara suna gaya wa waɗannan abinda suke bautawa kamar magana suna yi da waɗannan da suke bauta cewa ku da muke bauta muku ba ma na abuduhum ba ma bauta muku ne sai dan ku kai mu zuwa ga Allah yace ko kuma kace anan suna fadawa mutane da sauran al'umma da kowa da kowa hujjar da yasa suka riki waɗancan ababen bauta kuma bayan Allah shine ma na abuduhum ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa zulfa anan shine
ma'ana kusantarwa illa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa anan Allah yana gaya mana cewa masu bauta wannan Allah cikin dalilan su da suka rike na bauta wannan Allah suna cewa muna bauta musu ne dan su kusantar da mu ga Allah mu ba mu da tsarki mu ba mu da alfarmar da zamu bauta wa Allah kai tsaye mu je zuwa ga Allah sai dai mun rike ababan bautan nan mun rike mun yi kamun kafa da su sannan kuma su su kai mu zuwa ga Allah sai suka yi kiyasin Allah da bayi kamar yadda Annabi Sa'idi yake faɗa sun yi wannan dai bisa kiyasi cewa yanzu a duniya wanda yake madaukaki misali mai mulki ba kowa zai tafi kai tsaye zuwa gare shi ba sai yayi kamun kafa in zaka je yanzu ka tashi ko da yanzu gwamnati abokinka ne kun taso tare sai yanzu ya zama gwamnati to idan da duk zaka je gurin sai ka sanar ko shi yace ka zo to sai ya gaya waɗanda suke gane shi suke bakin koba akwai wani zai zo in yazo a bar shi shigo gurina sai ya gaya protocol nashi akwai wani in yazo ni na bashi sai duk sai yayi wannan in ba haka ba in mutai zo sai ya ce ba zai ganshi ba to su waɗannan mushrikai sai suke kiyasin haka kamar haka suke tunanin haka lamarin Allah yake da haka ba za su yi bauta kai tsaye zuwa ga Allah ba bari su bauta waɗannan su waɗannan za su yi zuwa ga Allah to wannan kuma yana cikin mafi munin kiyasi domin su waɗancan mutane da suke riƙon waɗannan mataimaka saboda gazawa ne yanzu sarki da yake da fadawa gwamnati da yake da jami'an tsaro da masu tsara masa shiga da fitar mutane saboda in aka bashi ba zai iya da mutanen ba to yana buƙatar wanda zai tsara masa wani yazo gobe wani yazo jibi wani yazo karfe kaza saboda in aka ce za a bashi a bude ba zai iya ba yana da gazawa ba zai iya karɓar kowa da kowa ba amma kofar Allah a bude take kowa zai iya shiga shi yasa Allah yake a cikin hadisul qudsi Allah yake cewa da na farkon ku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su tsaya a guri daya qamu ala sa'idin wahid su tare a guri daya fa yas'alu kullu wahidin minkum mas'alatahu kowa cikin ku ya roki Allah abin da yake so sai Allah ya ce kuma ya ba kowa abin da ya roka wannan ba zai tauye komai a gurin Allah ba sannan kuma ba wani wanda sautin shi ko muryar shi ko maganar shi za ta hana Allah ya ji ta wani ka fita garin nan kaf ka kalli ko iya garin nan ka tsaya da saba bakin titi da mai babur da mai mota da mai tafiya a kafa da mace da namiji kowa ba ya fita ne na Allah ba ni kuma kowa sai ya dawo gida yanzu nan kowa zai koma gida da gurgurdan abin da Allah ya bashi Allah ya ji to amma mutum daya ba zai iya jin mutum uku da lokaci guda ba a guri guda to amma Allah yana jin kowa a duk inda yake a duniya baban mu kadai ba fa dukkan halittun nan da suke bayan kasa da wani tsuntsu da wata dabba duka fa Allah suke roka kuma Allah yake basu wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha akwai halittun da suke ruwa wata halitta in ta shiga ruwa sai ta yi watanni ba ta fito ba kuma tana nan inda take Allah yake ba ta abinci wata halittar ba ba ta gani amma kuma Allah yake ba ta to shi dan adam yana da raunin da ba zai iya wannan ba sannan kuma abu na biyu dan adam akwai gajiyawa a tare da shi bayan gajiyawa kuma akwai tsoro a tare da shi da haka dole kare kanki da waɗannan masu kariya amma Allah baya tsoron kowa ba wani wanda zai ce yau gashi zai iya wani abin da Allah bai kaddara ba to da suka yi wannan kiyasin sai suke bauta waɗannan gumaka da sunan su za su isar da su zuwa ga Allah to kuma lamarin Allah ba haka yake ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da da'awi da dama da suke nuna Allah yana tare da bawa a duk inda yake yana jin shi yana gani to dan haka babu tsani tsakanin bawa da Allah wajen bauta tsani da yake tsakaninmu da Allah tsani ne na annaba da manzanni kansu gaya mana yadda za mu bauta wa Allah amma ba wai mu bauta musu su kai mu zuwa gurin Allah ba to da haka Allah ya soke wannan to abin takeici har yau wannan tunanin yana nan cikin wasu mutane za ka ga mutum kaga yana shirka yana kiran wannan Allah subhanallah in ka ce masa ya zaka kira wannan Allah ka roki wannan Allah ga Allah sai ce ai wannan din shi yake kai ni zuwa ga Allah shi wai yana ganin bai isa roki Allah kai tsaye ba amma in ya roki shehu shehu shine zai sada shi da Allah da haka duk abin da zaka yi sai nuna maka kurin ka kira wannan shehu din zai ma ba sai ka kira Allah ba su a fadar Allah saka jikin soshi daban-daban na ban mamaki wanda suke gwada cewa waɗannan in ba ta kansu ba in ba su kira ba kai saka shiga fadar Allah ba amma mu abin da yake tsakanin Allah da bawa bauta shi sa a cikin alqur'ani Allah ya magana matan fir'auna kowa ya san fir'auna ko mutum bai karatu ba ya san fir'auna to amma matan shi ya aljannati Allah ya ba mu labarin kiran addu'ar da take na Allah ya gina mata gida a aljanna sannan wannan ya nuna mana kenan kasancewar mutum tare da wani fajiri fasiki shi in ya zama da gartacce bai Allah bai hana Allah ya karba yake shi sannan Allah ya ba mu labarin mata annabi Nuhu da annabi Lut su kuma suna karkashin bayin Allah na gartattu amma kuma ba su karba abinda bayin Allah suka zo da shi ba kashi mai Allah ya ce wa qila dukhulun nara dakhilin ku shiga wuta tare da wanda za su shiga sai nuna idan kai kana karkashin wanda gartacce baka bi Allah ba wannan bai sa Allah ya dauko kai ka ya kai ka aljanna sai kuma Allah ya mana bayanin Maryam ibnati Imran mahaifiyar annabi Isa Allah ya ga mana aikin ta na kwarai sai nuna kun ga ita anan ba ambaci mijinta ba a ba ambaci babanta ba ambaci sai kudin ita kadai aka ambata sai aka nuna kuma kasance wacce ita kadai bai hana ta samu daraja da kima a gurin Allah to haka lamarin Allah yake a wajen bautawa Allah sai tsaye ka bautawa Allah kamar yadda ayar anan ta ce fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bautawa Allah ka tsarkake addini ba buƙatar yanzu anan ka ce ni yanzu ina neman lafiya amma ba zan iya cewa Allah ya bani ba sai dai in roki wani shi ya gaya wa Allah ya bani a'a manzo Allah ya fi kowa daraja a bayan kasa ya fi kowa kima shi idza sa'alta fas'alillah ko idza sa'anta fas'in billah amma za ku yi mamakin mutanen da suke tara buƙatu in sun tashi roƙo su tafi kabarin wani sai su kai mai kuka sun manta da cewa Allah za su kirawo shi sa hatta a babin tawassuli da ake ta surutu ko ake menene in ka kalli tawassuli za ka ga a wanda ya tabbata alqur'ani da hadisi shi yake nuna girman Allah da isar Allah da ikon Allah shi in za ka roki Allah yi kamun kafa da imaninka Allah ka ce ai imani ya Allah na yi imani Allah ka gafarta mu rabbana innana sami'na munadiyan munadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kana mai kankantar da kai kana cewa kai biyayya kai da haka Allah yi mun kaza ko kai tawassuli da wani aiki da kai kai sallah Allah ka umarce mu yi sallah mun yi sallah Allah ka ba mu ladan wannan sallah da Allah ka karbi wannan ibada Allah kai mana kaza kana tawassuli da wannan ibada da kai ko kai tawassuli da sunayen Allah da tsofin Allah Allah kai ne al-aziz kai ne al-ghaffar kai ne ar-rahim Allah kai mun kaza ya ji a ce kai tawassuli da wani domin Allah ba mai tilasta Allah annabawa bayin Allah ne manzo Allah shi ranar tashi alkiyama dukkan wani annabi abinda yake fada ranar tashi alkiyama ta yake rabbi sallim ma'ana ya ubangiji ka kufitar ya Allah ka tsiratar da duka annaba abinda suke fada kenan to wannan shine tsantsar tauhidi dan haka ba a rubon wani tsani wajen bauta Allah ce wannan tsanin za a bauta shi ya kai mutun zuwa ga Allah to wannan shine su kuma mushrikai abinda suke yi kenan shi yasa anan Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da yazo nan sai yake cewa fadin ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zurfa sai yace ai inna ma yahmiluhum ala ibadatihim lahu abinda yasa suka bauta waɗannan gumaka annahum amadu ila asnamin sun tafi zuwa wasu gumaka ittakhazuha ala surati almalaikati almuqarrabin fi zamihim sun yi wannan gumaka sai suke gumakan a tura a hoto na zanen mala'iku gumaka suka yi amma suka yi su a yadda suka raya cewa wannan gunkin yana da suran mala'ika wa ne, wannan gunki yana da suran mala'ika wa ne. Fa abadu tilka sura, sai suke bauta waɗannan gumaka din, tanzilan li zalika manzilata ibadatihimul mala'ika, kamar suna bauta waɗannan mala'iku ne, li yashfa'u lahum indallahi fi nasrihim wa rizqihim, su kuma wai dan su nema musu ceto a gurin Allah. Kamar yadda zaka ce wani kai ne abokin wani da Allah ka shige min gaba, yayi min kaza, to haka wai suna bauta mala'iku dan mala'iku shige musu gaba wajen Allah. وما ينوبهم من عبر الدنيا في مصر ما كان أبدا إذا منتنا لمر الدنيا فأما المعاد فكانوا جاهلين له كافرين لذلك أنا ابن كثير يسيرون منا حتى ما نيمون كثنشن دلسي أبورن الله باوي أكن لمر الله رباني كان لمر الدنيا دلسو ما سنع إنسان الله را لذلك سنع بوتا وانا ننقما كاني ويسشيجي مصر قبا وجن الله دلسا من أبن الدنيا دمسي إيماني جلاه رابا to shine anan suna bauta. Yace to wannan shubha allati itamada al mushrikuna, wanda mushrikai suka dogara da ita, fi qadimi dahri wa hadisi, ada can da yanzu, waja'at humur rusul, manzannu suka zo musu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, amincin Allah ya tabbata gare su gaba daya, bi raddi hada, raddin wannan shubha ta su, wallahi an hada hana wannan kan ku bauta wannan Allah. والدعوة إلى إفراج العبادة لله وحده لا شريك له. ذكر أبو عبودة وأن شيك أي بترد أبو كنتار يابا. وأن هذا شيء سننده يموت بيان شاء وأن أبو فا اخترعه المشركون من عند أنفسهم. مشركين ذكر هذا كلام كنسو. لم يأذن الله فيه. ألا بيؤمن به ولا رضي به بيندبا بل أبغده. ألا يأكل أن أبيا أنا عبودة وننسى وندبا شيبا. Da haka ceto ma da za a yi ranar tashin alkiyama ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya ba izini kuma ya yi umarni. Da haka kawai wani ya dauka cewa ai tunda za a yi ceto ranar tashin alkiyama bari ya rike kafar wani ko hannun wani, an ce alkiyama sai kai ne aljanna. A'a, shi kansa ceton da za a yi ranar tashin alkiyama za a yi shi ne bayan Allah ya ba da izini ga wanda zai ceto. Sai Allah ya ce wani ya ceto, sannan wanda za a ceta din ma sai Allah ya yarda da shi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda, sai Allah ya izini. Sabanin anan duniya kana iya yi wa kana san abu gurin wani babba, amma bazai baka ba, zaka iya tinkara shi ba, sai kaje ga mahaifin shi, sai ya kira shi ce kai wa wani kaza, ai haji ya wani ce na ce kai masa, in yana da biyayya an gama ko shike, to Allah ba mai wa Allah haka. Wani kuma zai karbi ceton ne saboda kaunar da yake wa wanda ka sa yi magana, wani kuma saboda tsoron shi, yana tsoron shi, wani jami'in tsaro ya kama ka, kaga karamin jami'in ya kama sai ka buga babban shi da ya bugo sai ba shi kan shi tafi, saboda yana tsoron shi zai kire bayan ya bayar ma wancan ya biya sai ya zagi oga din ce oga ba ta mana aiki. To Allah ba haka bane, shi ce dan Allah duk wanda zai ce to sai Allah ya ci ya bashi izini, wanda zake ta ma sai Allah ya yarda. To da mutane su jena daukan cewa kullun in ka rike wani to ai an gama, to kana iya rike wani Allah bai ce wani ya ce to ba wanda zai ci ta, in kuma Allah ya ce ya ce ta kuma ba Allah bai ce ci ce ka ba zaka shiga cikin ba, shi yasa ce tan ma Allah kadai ake roka, qul lillahi shafa'atu jami'a, na Allah ne. Da haka in zaka yi roƙon ka ce Allah ka sanya ni cikin bayinka wanda za a cita, Allah ka sanya ni cikin bayinka da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cita, tunda ceto nau'i nau'i ne, jahilci ne mu je ce baya san ceton Annabi, jahilci ne, ai ceton nau'i nau'i ne, akwai wanda manzo Allah ceton da zai masa ba nan daga wuta bane zuwa aljanna, daga aljanna ne za a cece shi ya ƙara daraja yayi gaba, ce ya Allah wannan bawan naka masoyina ne, mai kaunata ne, mai bin sunnata ne, da haka Allah ya dauka ga daraja ce zo kusa da ni, dan manzo Allah ya ce al mar'u ma man ahabba, da haka in ka ce ba ka san ce dan Annabi to ka kore ka, ma'ana ka dunkule gaba daya, mai fadan wannan shi yana zaton wai ce to shine kadai wanda za a dauko daga wuta a sa aljanna, yo ai ba ma wanda zai shiga aljanna sai manzo Allah ya ce shi, hadisi a sahihu Muslim, manzo Allah ya ce zan zo kofar aljanna in buga, sai mala'ika ce waye, sai ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai mala'ika ya ce gare ka akai umarni ko kuma kanka akai umarni ka bude wa kowa gabaninka, manzo Allah shi zai fara shiga aljanna, sai ya shiga sannan duk bayi su ko wanda kaji an ce an gansa aljanna ana menene ana gaya maka ne amma hakikanin shiga din in an mutu ranar tashin alkiyama manzo Allah ne ya gaba kowa sai ya shiga cikin manzo Allah wanda kuma cikin da manzo Allah zai al-maqamul mahmud wannan harka firai ma sai sun shiga wannan cikin to mutai zo ci kudin ni ba na bukatar cikin annabi kuskure ne kuskure ne manzo Allah zai ci to mataki mataki to manzo Allah ya ce ki ba wa sai kai idan ya zama na da da uba idan mutai yana da yaya shi na kware su na kware amma darajar su ta kai su je aljanna ta sama shi uban yana kasa a dalilin yayan sai a dauke shi shi ma a kai shi ta sama ya zauna tare da su to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan ba hujja bace ba dalili bane na mutum ya riki wani koma bayan Allah yana bauta masa yana abinda Allah ya hana yace wai shi zai kai shi gaban Allah iyakan tsanin annabawa sun zo su yi mana tsani ne zuwa ga Allah ta hanyar karantar da mu da ilmantar da mu amma ba ta hanyar mu bauta musu ko su yi zuwa ga Allah ba inna Allah yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin waɗannan bayi da masu shirka da wanda suke tsarkake Allah fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abinda suke yin sabani ranar tashin alkiyama kamar da su malamai suka faɗa inna Allah la yahdi man huwa kadhib Allah ba ya shirye da wanda yake makaryaci kaffar mai yawa kafircewa Allah da yawan mutulci lokaci yayi sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi ba mu shi kan yarawa Allah ya ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ya karba abinda muke gabatarwa na ibada ya fi mana kulakulan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.